وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mitarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi 18 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya dace da 7 da watan 3 watan maris miladiyar haihuwar annabi isa dan nana maryam idan tarihi ya inganta shekara 2026 miladiya ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata na ramadan a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a babban birnin jahar tawa a wannan kasa ta mu ta Niger, wanda wannan shine darasi na 18 a jerin darussan tafsirin Ramadanin wannan shekara, kuma shi yake zaman tuwa darasi na 7 a cikin suratul Fath, wanda ajiya mun fassara aya ta 21, wanda kuma yau zamu ƙara maimaita wannan ayar sai mu dora akan ta 22 yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina, ubangiji ya taimake mu da karantawa daidai da kuma fassarawa daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wanye lafiya. Har mu sai Allah ce wa ukhra lam taqdiru alaiha.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa qala
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ukhra lam taqdiru alaiha, akwai wasu ganimomi wanda ku a yanzu baku da iko akai. Mun karanta ajiya wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha, Allah ya tanada muku ganimomi masu dimbin yawa da za ku dinga kwasa. Amma fa'ajjala lakum hadhihi, sai shi Allah da kansa ya jinkirta muku ya gaggauta muku wannan ganima ta Khaibar. Akwai ganimomi cin nasara da za ku yi wa kafirai nan gaba, wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kuma ya zartar. Amma cikin waɗannan ganimomin sai ya gaggauto muku dacewa da wannan ganimar bayan ku yi sulhul Hudaybiyya da wata biyu. Sai ce wa kaffa aydiyan nasi ankum, kuma shi Allah sai ya kame hannayen mutane watan Yahudawan Khaibar a kanku, ma'ana ba su iya ciwutar da iyalinku ba da matanku da kuka bari kuka je a Hudaybiyya kuma za ku tafi aikin umara. Sai Allah ce li takuna ayatan lil mu'minina, dan ya zamanto izina da wa'azi da abin lura da gane cewa mai imani ya kara, wanda yake da tauhidi ya kara, wanda ma bai fahimta ba mato ya riko da Allah. Shi Allah shi ne wanda idan ya shiga cikin al'amarinka to ka dace a duniya da alkiyama. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, kuma kana Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da ku akan tafarki zuwa ga aljanna. Allah ya sanya mu dace da shi. Sai ya ce wa ukhra lam taqdiru alaiha, akwai wasu ganimomi wanda a yanzu babu da iko na cin waɗannan ganimomin, ba za ku iya ba, in za a bar ku ba za ku iya yi ba. Amma qad ahata Allahu biha, shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada muku ita ko kuma ya kiyaye muku ita. Qad ahata Allahu biha ay a'addaha Allahu lakum aw hafidhaha Allahu lakum, nan daga ba akwai wasu ganima cin nasara da futuhat, za ku je manya-manyan birane na Arnawa da kafirai ku ci su da yaƙi, kuma ku ribato abin da suka mallaka na dukiya a matsayin ganima a gare ku. Sai Allah ce Allah ya tanada muku ita. Malamai suka ce wannan ganimar kin da Allah yake magana a kai wallahu ta'ala a'lam, to ina da cikin ganimomi futuhat tun daga wancan zamanin har na annabi sallallahu alaihi wasallam har zauwa wannan zamanin, duk wani fatihi da za a samu, wani budi da za a samu, to Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tada da wannan abun ne. Jama'a mun fahimta, Allah ya tsara ya kaddara, kuma an wa annabi Muhammad albishirin wannan abun, shine muke karantawa a yanzu. Daga duk wani gari da sunna ta gagari shiga, duk wani gari da addinin musulunci ya gagara a zo a karantar a ciki, to da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce shi kuma ya tanada nan daga ba, in Allah ya yarda za a samu dajewa da shiga cikin wannan garin, sannan kuma za a zo a yi nasara a kan waɗannan mutanen garin. Sai Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan kowane al'amari. Allah subhanahu wa ta'ala yana da damar ya zartar da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama, a inda ya ga dama, baya tsoro ko shakkar wani, baya kuma saunar wani ya tambaye sa me yasa kai. Shi yasa yace wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, Allah mai iko ne akan yin kowane al'amari na rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Sai Allah ya ci aya ta gaba. Allah yace walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adibara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Ubay subhanahu wa ta'ala yace walau qatalakumul ladina kafaru, dadi yace kafure sun yi ta kankanci da azabar bai ya karfi. Wani kafure kenan su ne mala suka ce wa'annan kafuran su ne kabilar Asad da Zaffan da kuma ahlu Khaybar, wasu ƙauyuka da suke gehen Madina. To Allah ya ce walau qatalakumul ladina kafaru, ina ma a ce kafuran da suke kewayen Madina da ganganci da rashin tunani ya ja sun tafi yaƙar ku. To Allah ce ga abin da zai faru, lawallawul adbara, wallahi inda sun kuskura sun fita yaƙi da sunan wai yaƙar annabi. Allah ya ce lawallawul adbara, wallahi da sun juyo baya, da sun fuskanto a baya. A wannan lokaci lawallawul adbara masu ce kinaya ce, ai ma'ana nihin da an ci nasara a kansu. Suka ce kinaya ce akan juyowa, saboda wanda aka ci yaƙi sa, wanda aka ci sa a yaƙi, to juyowa yake yi ya gudu, ko ai kamar wasan ƙwallo ce ko wani wasa a duniya da ake yi. Idan aka ce wannan ƙasa ta zo, wannan ƙasa ta zo, kaga garin da aka fitar a wasar, to kafin lokacin wasar ya ƙare shi ne juyo ya dawo gidansu ne, haka ne? To Allah ya ce da sun kuskura sun fita wajen yaƙin, to da kowa ya gansu a iri wuzu za su juyo baya, suna masu wanda aka ci nasara a kansu, an karya su, an kare da su, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Masu rufe, saboda a wannan lokacin da Allah yake wannan magana, ko to su masu imani musulmai mutanen Madina, saboda suna kan wata yanayi, wani hala ta ƙarfin imani. Ka san ka raba kanka da jan wanda yake da ƙarfin imani. Idan mutum imaninsa ya kai imani, ko to Allah subhanahu wa ta'ala da kansa watan yana daga masu kawa cikin wasu al'amurra. In imani ya kai imani, to addu'ar mutum tana yi tahiyya take a wajen Allah, sannan kuma yana samun gudunmuwa da tallafi da agaji nawa na Allah subhanahu wa ta'ala. To kuma in Allah ya agaza maka, ya tallafa maka, ya taimake ka a duniya, to in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, ne in Allah ya baku agaji, to duk duniya ba wanda ya saya ya karya ku. Ai ba kamar yakin duniya bane da ake a yanzu, a ce America tana cikin yaki. Ai ka san malam, an riga duniya ta fahimci cewa an riga an ga wallan America, malam an riga an kare da ita. Yanzu fa a duniya ce an kai muna raye, Allah ya nuna mana ga America tana neman agaji da mutanen duniya. America tana neman agaji a mutanen duniya, wanda da idan aka kira sunan America a antar maza kadawa take yi, suna kasa barci, suna kasa natsuwa, sai gashi an waye gari saboda yakin tsakaninta da Iran. Ga America tana neman agaji a ga mutanen duniya. Ga yake da suna Isra'il tana cewa America ta zizzira ta shugaban alkaci wa ƙarya ne, abun kamar wasan yara. Wato Allah ne ya alƙawarin cewa zai taimaki addininsa. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum, ne in Allah ya bada agaji wa masu imani ta duk duniya. Wannan fa ba Iran bane Allah yake ma yaƙin ka ne ba, na race muku da Allah yaƙi ne da Allah yake wa masu imanin duniya, ba wai fa Iran ce ba Allah yake ma, a'a Allah yana yi wa masu imanin duniya ne. Saboda duk ƙasar take da imani, mutane suke da ake da kwai irin manyan ƙasashe suke masu musulmai da yawa. To in ka tsaya ka aje hankali, sai ka tarar da abinda ake da bukata na duniya na fisassu mundiyar ba su da shi. Fisassu mundiyar ba su da shi. Manya-manyan makaman yaƙi, ƙasashen suke da manyan mutane na masu imani, musulunci ba su mallaki abinda America ta mallaka ba. To sai Allah ya halatta da tsarin, tana ganin ita ba kowa ba ce, tana ganin ba wata ƙasa ba ce. To dan Allah ya yi wa masu imani maganinta.
kasan in Allah ya tashi halakar da mutum ko in Allah ya tashi maka azaba to ba sai a halaka da kitin cikin gida sai ka sanar tsuwa yanzu akwai wanda in Allah ya tashi masa azaba wallahi Allah bi hada shi da accident Allah bi hada shi da wata gobara a'a ara mu sai Allah ya kunna fitina a gidansa sai matar sa ta zama lafiya kuma sai Allah ya dauko bila'in sun duniya ya dora masa shi ba dai ta bi iya rayuwa kuma tana gana masa azaba to mai hankali sai ya fahimci azaba Allah yake masa to irin wannan ne Allah yake ma America dan ya nuna wata cewa ta gano duk duniya ba babu kowa sai ba Allah ba Allah shine wanda ya cancanta abota ma amma ina sun riga sun dubi ce ba su gane wannan karatu to kuma haka Allah zai ci gaba da azabtar da su sai an tashi kiyama haka Allah zai tai musu wannan nasara ce wa musulmi da ikon Allah to Allah yake cewa lawallawul adibara da sun juyo baya saboda masu imani suna da gaskiyar akwai karfin imani saboda kuma ga wasidqul ahad ga cika gaskiyar alƙawari tsakanin su da Allah babu munafikta babu munafici da gaskiyar gaskiya suke wa Allah sannan wa ikhlasun niyya kuma an tarkake niyya abinda ake tai dama imman nasr ne wa imman wa imman shahada ko su mutu a fagen dabin ko su ci galaba sun shirye suke duk abin da zai faru a duniyar sai dai ya faru sun shirya ba da rayuwarsu wajen addinin Allah ya ci gaba shi sai Allah yake cewa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kulli sai ce walau karihal kafirun koda kafirai ba su so to sai Allah ya daga addinin musulunci sai Allah ya nuna mutane duniya cewa musulunci shine addinin da Allah ya turo annabi da shi sannan kuma wa mubasharatul asbab masu imani a wannan lokacin duk wani abu da ake da bukata to su riga su rike sa duk wani sababi da za a iya cin nasara Allah ya taimake su akai saboda suna tare da taimakon Allah subhanahu wataala to Allah ya ce lawallawul adibara wallahi da mutanen wannan kafirin sun juya baya to kuma juya baya gare su wato tonan asiri ne juya baya gare su tonan asiri ne sarata kuma thumma la yajiduna waliyan wala nasira a ƙarshe kuma ba su da wani wanda zai jibinci al'amarin su a duniya kuma ba su da wanda zai taimakon su a rayuwa babu wanda zai tarba ma kansa yakin da mutum ya jayo tsakaninsa da Allah sannan kuma in mutum ya shiga hannun Allah babu wanda zai zo ya kwato shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun bayyana wali shi ne wanda zai baka gudunmuwa a je a yi da shi shi kuma nasir wanda in ka shiga cikin matsala ya kawo ka agaji to a farkon ba saboda yaki da Allah ba a kai labari yanzu ko ba a je ubangiji subhanahu wa ta'ala walillahi almas'ul a'la a ce mutum zai rikici da sarkin garin su ya kake tsammani da Allah zai kai labari ko gwamnan garin ku za ka kai labari kai sanku al'aje wa wannan nabi in ka ce za ka yi rikici da shi to in ba Allah ba ne maka tsaye to sai ka shiga cikin jidali to balantana mutum ya dauko jidali ya rikici tsakaninsa da wa da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce la yajiduna waliya ba za su samu wanda zai jibinci al'amarin su ba ya ba su agaji da gudunmuwa na aje a yaƙi ka musulman wala nasira kuma idan an ci su nasara ba su da wanda zai je ya kama musu a ce in an je ne tur za su yi fiddo abin da aka samu su na maki Allah ce ba su da shi wallahi to dama Allah ya sha faɗa wa kafirai irin wannan cewa su kiyaye Allah domin damƙata Allah subhanahu wa ta'ala to duk abinka in ka shiga hannun Allah ba ka iya kuncewa wallahi malam duk abin mutum duk girman mai girma duk mulkin mai mulki duk kudin mai kudi duk shuhuran mai shuhura duk takaman mai takama duk ji da ji mai jiji da kai in ya shiga hannun Allah abin tausayi ne ya ishe ka ishara kaga abinda ya faru da Fir'auna har sai musa yake alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ba ni bane ke sarkin misra akwai wani koga a misra wanda ba ni ba yace wannan koraman suna tafiya a karkashi na a baka dibi da Allah ya tashi karyar da shi da abin da yake da shi gaba daya sai Allah ya sa ma mun a misra ma yana ganin sai ya barta sai Allah ya fitar da shi daga cikin misra sai da aka zo tsakiyar ruwan da suke ji da su suke alfahari da su naharun nai sai Allah ya nutso da shi a ciki sai ga Fir'auna tsumu tsumu cikin ruwa ya kama da su kamai a jiki yanzu kuma neman ceto yake yi kuma wajen wa wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai duniya ba wanda zai iya cetonsa sai kuma yana cewa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila sai kuma wa ana minal muslimina yace yanzu fa na gane gaskiya shi fa ba ga ne ce fa ya fahimci gaskiya dai duk fageranci mutum arama duk iskancin da mutum zai azai a duniya dai cikin dubu fir'auna wallahi ba za ka iya ba rishin kunya dai cikin dubu na fir'auna ba za ka iya ba dan duk mutum ko kwaya ya sha ba zai fito ya ce shi ne Allah ba ba ka bane ko kwaya ka sha ba za ka fito ka ce kai kai ne Allah ba amma fir'auna buga gaba ya ce ana rabbukumul a'la yace musu ma alimtu lakum min ilahin ghairi imma akwai wani Allah to yace ni ne ogansa ni ne mai gida amma karshe sai gashi ya bada ci shi da kai ne ya mika ya sallama yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila yace wallahi yanzu amantu ni ma ce da fara musulunta na ne ba kan da yace aslamtu ba sai ce amantu imani ya gaskata ya sallama ya mika wuya yace ba wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah banu isra'ila kuma wa ana minal muslimina ni ma cikin musulunci dan mu za a yi sai Allah ya ce masa al'ana yanzu zaka ce ka musulunta duk wa'azin da Musa ya baka baka bai shaka ba ba wata hanya Allah bai ba dan ya gane da gane ba an turo annabi Musa da sanda yace dan cin bane ci sihiri ne aka jarrabe shi da kwaduna da kwaddi da keya da abin da dajini duka ya gane cewa yace a duka wannan wani tarfacin fene ba abin aka fito sai yace tanan ce in aka fito karshe abin da ya dauko na malaman sabbu da bokaye da suka gano gaskiya sai yace ka inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha sai kuma faso ba ta'lamuna na dai gane cewa Musa dai shine malamin kwacin ku eh a ƙarshe da yaga bai da mafita sai ce shine malamin su amma gashi nan cikin lokaci guda ya mika wuya to haka al'amarin Allah yake kuma ƙarshe sai Allah ya halakar da shi kuma sai ya ce bari ya aje gawarsa dan ya zamanto izina wa in baya Allah ce fal yawmun natika bi badnika litakula liman khalfaka aya dan duk wani tsagera da zai tsagerance ya gado akwai uban sai na nan a ciki ko kuma bai ta to kuma duk da haka na malam shi yasa duk abin da zaka yi wallahi an riga an kai shi Allah duk abin da zaka yi malam in ta ga maka kudi ko to an yi wannan sun fi ka kudi malam ba ga karuna ba Allah ba da labari ce inna qaruna kana min qaumin musa fa baqa alaihim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu alfarihin suka ce wabtaghi fi ma ataka allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsib kama ahsana allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna allaha la yuhibbu al-mufsidin ashe sai musu yake ne kudin ga na same su ne fa inna ma utituhu ala ilmin indi iya kasuwanci ne da gogayya da sani da sayarwa iya wan bai ne shi yasa muka tara sai Allah masa talala sai gashi an kama sai gashi annabi Musa yana gani an kama wato Karun aka halakar da shi dukiyar sa ba abin da Allah ya bari a doran kasa duk kudin ka ba kai na Karun wallahi eh duk kudin ka kasan kudin Karun su da kudin da ba sa jin kashe a duniya amma da shi da dukiyar ka ba dai Allah ya halakar da su to Allah ya rufa mana asiri Allah yake cewa to kuma ba su da wanda zai agaza musu su shiga cikin hannun Allah subhanahu wataala Allah ya samu wani lafiya sai ya ce aya ta gaba su Allah ya ce sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila sunnatullahi ai dabi'a ce da al'ada ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bada nasara wa masu imani kuma ya karye kafirai ba wani annabi da Allah ya turo face ubangiji ya sa a ƙarshen al'amari shike nasara yawa mabaita duk wani annabi da yazo da zai gogarmaya da kafiran duniya to in ya kare ƙarshe shike da nasara shi yake cin nasara shi yasa duk abin da za a ta yi indai kana kan gaskiya to kada ka yarda zaru idanun mai zaru idanu da tada jijiyar mai tada jijiyar waya ta da yasa ka sakin aka ka sauka a layi karshe shi zai zama tuwon shi zai yi nadama a duniya to Allah ce sunnatullahi dabi'a ce da al'ada ta Allah kad khalat min qab tun can da ta su ne haka Allah yake yi haka Allah yake yi wa bayinsa nagartattu ba ma annaba kadai ba duk mutum mai imani nagartacce in dai yana kan gaskiya to Allah yana bashi agaci Allah yana taimakon sa, Allah yana karfafar da shi, kuma Allah yana kifar da makiyan sa. Zaka dibi misalin Asiya matar Fir'auna, imani gare ta, imanin da Allah ya jinjina imanin ta, saboda Allah ya nuna maka cewa ta wa Allah ba ruwan Allah da gidanku, Allah yana dibin zuciyar ka ce. To sai Allah ya sanya tarihin ta a Qur'ani har ta shike ma na karantawa. Allah ce ka ba su misalin, wa daraballahu mathalan lilladhina amanu imra'at fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min alqawmiz zalimin. Har annabi Muhammad yake cewa a zamanin bani Isra'il gaba daya ba a taɓa mace mai hankali da tunani kamar Asiya ba, kuma ta fi kowace mace alkhairi a zamaninta. To ɗabi'a ce ta Allah, in kai imani da Allah ko, to Allah yana taimakon ka yasa ka ci nasara, buƙatar kai dai ka yi abin da ikhlasi. Ko kun fahimta? Duk abin da za mu yi na duniya, wallahi mu yi ikhlasi a cikinsa, kai dan Allah, don babu wanda yake da abin da zai baka a duniya. Ba wani wanda yake da abin da zai baka a duniya, don duk abin da za a baka ƙarewa yake, ko ka ƙare ka barsa. Ina amfanin abin da za ka ƙare ka barsa, ko ya ƙare ya barka. Yi ƙoƙari ka samu abin da in ka haɗu da shi, to kun haɗu ne har abadan abadi ne kenan. Shi yasa wallahi mu ta haƙuri, mu ta kauda kai, mu ta juriya, ku bauta wa Allah da gaske, malam jin daɗi yana tafi insha Allah. Jin daɗi yana tafi insha Allah. Ai muna shiga altana duk wani al'amari ma da an kare, sai zama to tarihi. Eh muna shiga bala duk wani al'amari tarihi zai kasance in Allah ya yarda. Allah yake cewa walan tajida li sunnatillahi tabdila, baka taba samun canji wa sunnar Allah subhanahu wataala. Allah baya sauya dabi'a sa da al'adar sa, ma'ana abinda Allah ya saba wa bayin Allah na taimako, to Allah ba zai canza ba akan ka, kai ma Allah zai taimaka maka. Kaga farkon al'amari manzon Allah ya wahala, yayi hijira guda biyu zuwa Habsha, ya tura sahabbai zuwa Habsha, da ƙarshe ya zo Madina shi kansa, ya sahabbai suka biyo sa, ya zo har jarraba a can munafikai a garin Madina. Amma a ƙarshe sai gashi an kafa daula guda ta musulunci gaba daya, kuma duk wata ƙasa a duniya tana biyar wannan daula ce. To Allah ya ce walan tajida li sunnatillahi tabdilan, ba ka samun sauyi game da ɗabi'a da al'adar Allah subhanahu wa ta'ala. Ba kamar mutum bane a nan duniya, za ka ga akwai sauyi ko ana canzawa, haka ne mutum yana sakewa a duniya, amma shi Allah baya sauyawa har abada. Akwai wani mai kuɗi da aka yi, da ake ba da labarin wani bawan Allah mutumin kirki a raba, aka ce ya ɗauka ma wani malami filin wa'azi tsawon shekara 100, ya ce ya doki wani karatun Abubakar Gumi, Allah ya ci kansa ya gafarta masa, ce na tsawon shekara 100 a dinga sa, kuma kullum a dinga sa a cikin gidan rediyon Kaduna. Aka ce masa Alhaji sun yawa, ya ce a'a a dai rubuta a sa, ya ce saboda akwai matsala guda uku, ya ce na farko akwai talauci, ina iya in talauce kuma nan da gaba in kasa yin aikin, ba ka bane? Ya ce sannan kuma ina iya in mutu iya su kasa yin wannan abun, sannan ya ce kuma ina iya shirin ya canza min niyya, ana iya samun wannan abun a rayuwa. Shi yasa duk lokacin da ka samu dama ta kaiwa Allah, to kawai kai kar ka tsaya jira, ka ce so lokaci ka za ina, sai ka zaman to gawo fari, sai a kare da kai. Allah ya samu wani lafiya. Irin wannan magana ta sunnatullahi Allah ya maimaita ta a so uku a Qur'ani, a wurare guda uku Allah ya maimaita ta. A cikin suratul ahzab Allah ya maimaita, ma kana ala nabiyyi min harajin fima faradallahu lah, sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Haka suratul cikin ahzab Allah ya maimaita, sunnatullahi lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila. Sai kuma wannan suratul fatih suri kuma wanda Allah ya ambaci wannan ayar, Allah ya dace da mu, sai Allah ya ce ayar ta gaba,
Allah
Allah yace wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wannan ayar inji malami suka ce dalilin sabkarta kafin tafsirin ta, Imam Muslim alayhi rahmatullahi ta'ala ya fitara cikin tafsirin sa hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda, yace wata rana lokacin suka tahi suluhul hudaybiyya da suka fita, yace akwai wasu mutane guda 80 mazaje da suka zo daga Makka wanda suka gangaro daga dutsen At-Tan'im, wani dutse na yato At-Tan'im, wanda suka gangaro daga wannan dutse suna dauke da makamai, to kuma sai aka rinrike su. Sahabban su suka yi ta akan wannan abun, suka ce wannan shine dalilin sabkar wannan ayar, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum, shi Allah shine wanda subhanahu wataala ya hanaka mushrikai kafirai da kudurarsa da hikimarsa akan su far muku, tunda shi Allah shine wanda yake kariya. To Allah ne ya kare ku daga sharrin kafirai ta hanyar da suka zo su 80 da makamai ba su iya afka muku ba, ba su iya ketare iyaka akan ku ba, sannan ba za su iya yakar ku ba. Sai ce kuma wa aydiyakum anhum, kuma Allah ya kame hannayen ku akan su, ma'ana sai Allah ya tsare ku, ba ku kai sai Allah ya kade tsare su, ba ku kashe su ba, sai Allah subhanahu wataala ya tsare ku, ba ku yake su ba kuma su ba su yake ku ba. Da suka zo kuka kama su ba ku kashe su ba, kuka bar su. Sai yace a ina bi batni Makka, a wani wuri da ake cewa batni Makka. Wannan malamai sun tattauna akan batni Makka, ina ne batni Makka. Alqawlu rajih kun malaman tafsiri jama'a shine Al-Hudaybiyya kinna muka ambata, wannan dai rijiyar da take wannan wurin ta saman hanyar Makka, to nan ne batni Makka. Wasu suka ce a'a ana nihin garin Makka da kanta, amma dai kauli mafi rinjaye shine cewa batni Makka shine Hudaybiyya, saboda Hudaybiyya tana kusa da Makka kware da gaske, tafi kusa da Makka akan Madina, kamar da Khaybar tafi kusa da Madina akan Makka. Sai Allah ya ce min ba'di an azfarakum alaihim, bayan Allah subhanahu wataala ya sanya ku ne akan su, Allah ya dora muku, ya dora ku akan su, ya sa kun yi nasara ta danke su ga kafirai mutum 80 a hannunku, kuma sai Allah ya tsare ba ku kashe su ba, saboda wata hikima ta shi Allah subhanahu wataala, domin akwai abin da Allah yake so ya zartar a nan gaba. Sai ce wa kana Allahu bima ta'maluna basiran, Allah subhanahu wataala bisa abin da kuke aikatawa yau da gobe Allah masaniya duk aikin ku, ba wani abu da yake boye wa Allah subhanahu wataala. Duk abin da mutum zai yi ba wani abu da zai boye wa Allah, ba za ka iya boye wa Allah subhanahu wataala ba. Wallahi in ka shige cikin kwalba kai abin da za ka yi, shi Allah yana ganin ka. Yana cikin sifa ta Allah subhanahu wataala shine al-basiru, Allah yana gani, Allah yana ganin duk wani al'amari na motsin ka, Allah ya san duk motsi kai da kawanka, Allah ya san shi. Inda zaka je ka dawo Allah ya sani. Shi yasa ana son musulmi ji malami suka ce ya dinga shu'urin cewa Allah yana bibiyarsa, Allah ya sa maka idan yana ganin ka ya gani zaka aikata, ka dinga jin muraqabatullahi tare da kai, cewa duk abin da kake yi kana karkashin kulawar Allah subhanahu wataala, ba ka yi boye wa Allah subhanahu wataala, wanda wannan al'amarin duniya Allah kada yake da shi wannan al'amari, Allah kada yake da wannan al'amari, cewa duk inda zaka shiga ya san ka, ya san waye kai, kuma ya san me kai. Amma so nawa aka je aka yi sata a wuri ai je tunakin ka abin ga CCTV camera, nawa aka kutsa cikin abin da bai kamata a kutsa ba a cikin sa, kuma a kasa gano waye aikata wannan abun, nawa za a zo ai maka sata ka tabbince ka rasa wato sata ma mutane wasu aljannu su yi. Amma shi Allah ya san suwa ke yi, amma kai ba. To sai dai kawai an je kiyan wani abu a mai maka kayanka, amma duk yadda za ka yi haƙon mutumin, duk yadda za ka yi haƙon sa, ba ka yi kama sa. To amma shi Allah basiru ne, yana gani, yana ganin ka lokacin da ka je wajen hira, yana ganin ka lokacin da ke misali da ɗiyan mutane, yana ganin ka duk abin da kake Allah yana ganin ka yana ganin ka yana gani ana kiran sallah ka ilika ka tai shakka tai ka tai kai sallah duk yana ganin ka ka sai yanzu kai yaran mu akwai ɗan farkon lokaci akwai ɗan tsaki akwai na ƙarshe saboda ka so sallah ce wai ba a liƙe shago duk gaba daya to duk Allah yana gani al-imamu tambawi alaihi rahmatullahi ta'ala yace wannan aya Allah yana tunatar da bayinsa ni'imar da ya yi musu dishi Allah yana tunatar da bayu masu imani sahabban annabi cewa ko ni'imar da shi Allah ya yi musu don su yi da su ƙara godewa Allah wallahi akwai buƙatar ka ji zaman to mai godiya wa Allah wato mutane har yanzu ba su gane me ake nihin amfanin godiya wa Allah ba karka yadda wani ya zo ya wuce baka gode wa Allah ba dan a duk yanayin da kake kadin kanka a halin ka tsaka kanka to wallahi kafi dubu kuma dubu sun fi ka ne a rayuwa to ka dinga gode wa Allah a lokacin da kake famar abin da zaka ci ko kana famar ka te ka samu abin da za ka kawo gida a dafa a ci wace te wajin shi kuma Allah ya bashi abin amma kuma Allah ya haranta masa cin sa ko kun gane gashi ya targa abin da zai ci amma babu lafiya cin wannan abin ko ba ku fahimta ba gashi ga banana ga rezan ga bomb ga wacece duka an aje masa amma ya cikin ya gagare sa kai Allah ya maka ni'ima ba ya maka ni'ima kaga ya kamata ka gode wa Allah dan Allah ya fifita ka akan sa in kana ganin kamar kai Allah ya barka haka nan to ka dibi mahaukacin da yake tahiya cikin shara yana yawo dan Allah ka zaka lura akan mahaukata wani fa sai shekara guda da kwamfule ku shekara yake yi da kwamfule shekara yana yawo da dan tufafi daya ba wani abincin kirki ba wani abin shan kirki ba wai wajen can ya je wajen mai aski ya gyara saboda tana ce ya fito da shi da kyawu shi bai ma san me yake cewa aski ba aka yi sai sun gaji su kare da kansa da kawunansu abinci kuma duk shara zai iya zawa ya tsinta abinci a ciki ya ci kai kuma sai wanda kake so har fada kake dan mi za a dafa baka kaza a gidanka ba haka bane to wannan ba nema bace tsakaninka da Allah shi sai haukan yayi sai sada sha ba da labari wallahi ko da Allah bai bar baka bai maka komai ba a rayuwa in har Allah ya yi ka da hankali to Allah ya cimke ka a duniya ni'ima ta kare hankali malam ba karamin ni'ima bace ai na sha babu labarin wani alhaji da ya taho yana tafi a mota sai Allah ya jarrabe shi dan ya dauki darasi hanyar gidan mahaukata ya dauko kuma sai kusoshin taya suka samu matsala sai ya tsaya sun yi fuwaye su ba sa motuwa kuma taya batun mota ba ta hiya babu abin nan ya rasa gidda gashi kuma babu wanda ya bi bala tana kai masa agaji ba ya duba gabas da yamma kudu da arewa to daga can sai ma wani mahaukaci ya hango sa sai yake tambaye sala me ke faruwa da shi sai ya ce to nan ba gidan mahaukaci sai kai a zuciya sai ya ce dan ba gidan mahaukaci ba ne mota ta samu matsala me matsalar ke ce kuso shi ne sai ta mishi to motar ka taya nawa gare ta sai ya ce taya hudu ko wace taya kusa nawa ke gare ta sai ya ce kusa hudu yo ka dauke ke kowace ka fiddo kusa dai sai ka daura waccan sai ta tafi gogan ka sai ya gwada sai ya ce masa a yo nan ba gidan mahaukata bane sai ya ce to in gidan mahaukata ne gidan dolaye ne wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yana ganin duk abin da kuke yi sai Allah ya ce aya ta gaba Allah ya ce humul ladina kafaru su ne wayanda suka kafunta ai wayancin mushrikan da Allah yake magana mutanen Makka saboda kiyayya ce aka yi tsakanin annabi da mutanen Makka sun ki annabi ki na hita hankali dalili kuma shine mi tauhidi shi sababin albala alwala wal bara yake da matukar muhimmanci a cikin karatun aqida cewa ba a yarda ba ka kaunaci wanda bai son Allah duk alaka ka da shi karka yarda ka shi kana son mutum da ke kafiri a duniya to Allah ce humul ladina kafaru wayancan da mutanen da har yau mutanen Makka su ne wanda suka sun kafirce ma'ana sun ki yarda sun yi musu allantakar Allah subhanahu wataala fasira ba da cewa Allah shi ya kamata abota ma wasaddukum anil masjidil haram kuma suka kange ku suka hana ku shiga garin Makka mai tarin alhurma Allah ya sanya Makka gari ne mai albarka gari ne mai alhurma wanda hatta yaki malam ba a yi tun a jahiliya ita Makka ba a yaki a cikin ta Allah ya haranta yaki tun a jahiliya tun farko tun tinitinin ba a yaki a cikin Makka saboda alfarmar darajar wannan daki daki ne wanda yake da kima da daraja wanda Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan daki ne mai albarka kuma duk yawon ka na duniya baka zo inda zaka gani kamar wannan dakin ba karibi irin albarka da Allah ya saiwa dakin Makka malam duk musulmi a duniya yana shawar ya je wannan kasar haka ne a wasu kasashen ba irin namu ba a wasu kasashen sai mutun yayi rezabkin tafiya maka tsawon shekara 10 yana layi sai mutun yayi rezerv na shi tahiya maka yana abun nan malam baka tausayawa bayin Allah ko wallahi sai in an zo tawaful wada mutaka ara maka gaddan cizo gashi nan shekara 60 da wani abu yana kukan rabuwa da maka saboda ya san fa in ya tafi ba tabbata bane ya ƙara dawowa saboda kasar su akwai mutane jibge suna jira su zo wannan dakin Allah kuma duk abun ka in ka zo sai ka ji natsuwa ta saukan maka gida daki ne mai tarin alkhairi da albarka to Allah ya ce wasaddukum anil masjidil haram suka kange ku daga shiga wannan masallacin mai tarin alhurma da albarka lokacin kai to har aka hadu a Hudaybiya aka yi sulh annabi Muhammad yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya watanni guda 10 masu tayin albarka da alhurma daga ciki akwai watan Zulqa'da akwai watan Zulhajj sannan kuma akwai watan Almuharram sannan kuma akwai wani wata Rajab wa'annan su ne ashhurul hurum to wa'annan watanni ba a fada a cikin su to kuma lokacin aikin hajji ma haramun ne shi fa a Makka fa malam to ko a zuciyarka kai niyyar sabon Allah sai Allah ya maka azaba ba fa kai ba ko a zuciya mutun ya kudurta cewa zai yi wani abu na laifi to Allah ya nubiqu min azabin alim balantana mutun ya aikata shi yasa kaga Makka da ita sai kusu da Musa suna huri guda suna wasa ya kusu da Musa a Makka zaka ga kusu da Musa tare kowa na cin abin da ya ga dama Makka ce duk yadda mutun ya maka ya bata maka dare to kake kuskure ka zage sa ba a zagi ba a bugu ba a fada kai ice ba a karyawa a Makka ka karye ice ba a yi ka sare ice ba a yi ka kashe ba a barota a ciki ba a barota cikin Makka gari ne mai alhurma da albarka to Allah ya suka hana ku suka kakan katange ku shiga sannan kuma wal hadi ma'kufan kuma suka hana ku kora hadiyyar abinda ake yi na hadiya miye hadiya alhadi huwa ma yuhda ila fuqara'i makka tataqarruban ila Allah ta'ala abinda ake rarrabawa a Makka saboda neman kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda neman kusanci wa Allah sai mutun yayi hadiya ko kuma mutun da yazo da fi'il mahdhur abinda aka hana sai ka je kai hadiya ko mutun yayi abin nan yayi tamattu'i to zai yi hadiya in yaje in yi abin nan zai yi hadiya to manzalar sallan da yazo aikin haji shi yayi hadiya raqumi guda 100 ya soke sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam misala ce suka hana ku kore hadiyar ku ko je inda ake yin hadiya ina ake yin hadiya ana yin hadiya da in aka yi to mila kana ida jifa to anan akwai wurin hadiya da ake zuwa mutun ya sai dabbarsa ko a sayar masa a sayi masa a yanka masa wanda yana cikin abin da ya kamata mu jinjina ma wannan gwamnati da shi a yanzu wani cin nasara da aka samu shine duk alhajin da ya biya kudin aikin hajji a bana wannan hajjin da za a yi in Allah ya dana 2026 to cikin kudin aikin hajji ka kaje kudin hadiyarka sabani shekarun baya cuwa-cuwa da aka ta yi ya kusan cuwa-cuwa aka ta yi a shekarun baya da sunan agency da sunan shugaban kamfani a tattara mutum kudin hadiya Allah da shi ruhu asiri wasu alamuran ba su haduwa malam wallahi ba su haduwa Allah shi gafarta muna to Allah ce wal hadiya ma'kufan ga kuma hadiya an tsare ta shine mahbusan an ka an hana ta shiga an yablughal mahilla a isa da ita inda ake yanke ta a soke ko a yanke raƙumi soke shi ake yi daman hadiya aka so mutun yayi da raƙumi in baka da raƙumi ka zo da saniya in babu ka zo rago amma aiki amma abinan layya to rago ya hilada amma hadiya kai da raƙumi ya filada Allah ce wal hadiya ma'kufan ga hadiyar masu imani nan mahbusan an tsare ta a wuri guda an hana ta an yaba lugha mahilla ta isa a wurin da ake soke ta sai Allah ce to walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an taqa'uhum fatusibakum minhum ma'arratan bighairi ilmin badan wasu masu imani ba mazaje da suke garin Makka da wasu mata masu imani da rauni kuma ba su iya fitarwa su nuna musuluncin su ma'ana Allah yana karantar da annabi ai akwai wasu mutane a garin Makka sun yarda da kai sun gaskata ka amma ba su isa su nuna musuluncin su a fili saboda in suka nuna barazana ta gare su to kuma suna nan a zuciyarsu sun san da cewa Allah shine abin bauta annabi Muhammad dan aikin Allah ne amma ba su nuna ba to suna can zaune haka wasu matan masu nan da imani su to Allah ce wallahi ba dan da wasu wa'annan bayin Allah da suke da imani ba amma suna da rauni ba su iya nuna imani su kun ba su iya fiyo hijira su zo garin Madina da kuma wasu mata masu imani su ma ba su iya yowa hijira an tata'uhum gudun kada ku je ku tattake su da da raƙumman ku ko kuma da wakin ku wajen yaƙi ku darkake su kuma ku san da su ba fatusibakum minhum ma'arra sai kuma zinibi ya hau akan ku sai ku samu zinibi dalilin kashe masu imani da kuka yi bai gairi ilmin amma fa ku ba ku san ko kun yi ba ma'ana ba dan da wannan abun ba ba dan da wa'annan mutanen ba to da Allah ya umarci manzon Allah ya keta cikin garin Makka ya je lokacin da aka rasa shiga Makka ko to da Allah ya kaddara masa shiga cikin garin Makka ya masa izini ya je kafirin da ke ciki ya yake su amma sai dai ina akwai wasu masu imani a can zaune maza da mata Allah ya yarda da imanin su to kuma Allah bai sun ku ku yi laifi wajen gyaran gida a ga ababin a bata idanu wajen ku je ku yi aikin haji kuma sai ku kashe mutum mai imani saboda zubta jinin musulmi mai imani hadari ne a musulunci yana cikin mafi girman laifi a rayuwa kashe mutum mai imani sai da Allah ya tanadin ababe masu girma a kansa ya ce waman qatala mu'minan ko waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban alima duk wanda ya kashe musulmi da gangan to Allah ya ce fajaza'uhu jahannam a fada masa ya sani ko bai sani ba dan wuta ne jahannama tace muku masa kuma Allah ce khalidan fiha in ya shiga yana mai tabbatuwa cikin ta har abada sanan wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya dauko hushin duniya ya dora kansa wala anahu kuma Allah ya tsine masa wa adda lahu azaban azima ko azima Allah ya masa azab talidin azaba mai girma Allah ya tsare mu to Allah ce ba dan dai mazaje da suke da imani ba da mata masu imani wanda ku ba ku san su ba to da Allah ya ba ku damar shiga Makka ku yaki kafiran da ke cikin ta amma sai dai kuma fatusibukum ma'arratan bighairi ilmin sai ku yi laifi ba tare da kun san kun yi laifi ba to annabi Muhammad Allah ya ba shi damar yaka yayi yaki a Makka shi ma na wannan lokaci shi yasa yake cewa wannan gari na Makka mai alhurma ne, gari ne mai alhurma. Yace ba wani annabi da Allah ya bai wa damar yayi yaki cikin sa sai ni. Yace ni ma Allah ya dan bani wannan lokaci ne, dan lokaci kadan Allah ya bani, kuma sai aka bayyano mata wannan alfurmar tata. Sai Allah yake cewa yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, Allah ya haka dan ya shigar da wanda ya dama a cikin rahmarsa, ma'ana wanda ke da rabon shari'a ya shiryu. Eh, wanda yake da rabon shari'a cikin kafiran to ya gano gaskiya yayi Allah subhanahu wataala. Shi sa farkon al'amari ko ba kamar karantarwa ta nuna mutane Allah subhanahu wataala. Eh, kuma kai ka kafirta mutane kana cewa su ɗan mutane, a'a, ja yadda su shigo su gane addinin Annabi Muhammad. Allah ce yudkhila Allahu fi rahmatihi man yasha, Allah ce dan dai ya shigar da wanda ya ga dama a cikin addinin sa, a cikin rahamarsa su gano musulunci. Rahmatullahi anan ala nahin ay dinullahi subhanahu wataala. Sai ce walau tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima, da ce su iya bambanta, su iya tantance, sun bambanta, da ce wa'ancan kafiran sun bambanta da masu, da ce masu imanin ceniya da ba a san su ba, da sun bambanta da kafurai, da Allah ya manyaza su ya tantance su aka gano cewa masu imani ne da gaske. To Allah ce la'azzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima, da mu wa kafirai azaba, azaba mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Sai mu rike aya ta karshe a ranma. Allah yake cewa idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Wannan ayar Allah yana magana ne akan lokacin da aka je sulhul hudaybiya, lokacin da quraishiyawa suka tura suhayl dan ya je tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To kabilanci da asbiya da qabada da bangaranci kasar cikin munin abinda musulunci ya fada akan sa shine kabilanci. Babbar musiba ce a cikin al'umma kabilanci, domin kabilancin nan hadarin sa ba karami bane a cikin al'umma. Duk al'ummar ke da kai kabilanci a ciki, to mallan wannan al'ummar ana cire zaman lafiya a cikin ta. Yana da wuya kaga al'umma da kabilanci kuma ana zaman lafiya, yana da wuya. To sai kabilanci da asbiya bangaranci ya jashi Suhayl, lokacin da aka ce a ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim, sai ce shi bai daba da bai san waye ar-rahman ko ar-rahim, bai san da wannan kalmar ba, da ka sa bismikallahumma. Abinda ya jashi da wannan to hamiya ce, ni hamiya bangaranci, eh bangaranci ne ya jasa da kuma girman kai, to shine ma'anar hamiya da kuma hushi. Sai Allah ce hamiyatal jahiliya, kushi abin ga bangaranci ne na jahiliya, ka san jahilai suna da wannan abun. To musulunci bai bambanta mutane, ko in dan ina ne kai, in dai kai musulmi ne, da musulmin America da na Niger da na Makka, duk a wajen Allah musulmi ne, a wajen Allah ba wanda ya fi wani. In ko kaga ka fi wani to ka fi sashin tsoron Allah ne, amma ba ruwan Allah da fatarka, a ba ruwan Allah da fatarka, ba ruwan Allah da kalaka. Abinda Allah yake da alaka da shi shine jin tsoronka wa Allah subhanahu wa ta'ala. To su larasa da wannan ɗabi'a ta hamiya, in dai ba balarabe ba ne, kuma fa har yanzu akwai masu wannan ɗabi'ar. Eh, har yanzu ka tambaye mutanen masu suke zuwa Libya su baka labari, duk da wannan ba laraba ba ne na asalin. Eh, ba asalin larabawa ba ne, asalinsu ba larabawa ne a tarihi, duk da ba laraba ba ne ko. To amma da za a baka labari wata irin yadda suke wulaƙantar da mutanenmu, ka ga mutum ya kasa haɗa sahu da mutum wasu saboda kana baki, wanda kun ba Libya, har a Makka ana wannan ɗabi'ar, har a Makka akwai wannan ɗabi'ar ta wajen kana baki ba za a haɗa sahu da kai ba. ke wani magani hoshi ke kawai akwai da ke babu labari ke cewa suka je libi saboda tsaban reni na wa'annan mutanen to garin su ne kamar ba kamar kamar su ba mutane bane su ne ko tarin zirbi ne musu yawa ko wani makabancin wani abu wani bagwa ta baya ke wai ko aihuwa sa akai yace daga sama kamar ina wannan abin nan da ke kasa kaji yace to muna jike ne akai kufi lokacin da aka ce a rubuta abinda manzon Allah ya alƙawarin da shi cewa rasulullahi ce shi bai san rasulullahi ba a shahid asa bin abdullahi to duka wannan hamiya ce ketace da bakin ciki irin na jahiliyar farko to sai Allah ya fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasulihi akan manzansa wa alal mu'minina kuma Allah ya saukar da natsuwa akan masu imani to bi ake ne da shi ai sai Allah ya saukar sai Allah ya sanya natsuwa ana ananihin haƙuri da kuma imani da juriya abinda suna iya su murƙushe su sa ayi amma saboda shi babba ne babba ne a kullum in aka mai aka saka gaba to kai ka jure kawai to sai manzon Allah ya jure sai Allah ya saka da juriya da natsuwa annabi bai firgita ba bai tada hankali sa bai bata rai ba sai ya mai da komai ba komai sai ce ai musu yadda suke so tun dai ai mi dan a zauna lafiya to shine natsuwar da Allah ya saukar kuma su ma masu imani wannan abun bai tada musu da hankali ba in ka san kana kan gaskiya me yana zaki sai lagi cewa wa alzamahum kalimatat taqwa kuma sai Allah ya lazamtar da su ya kintsa musu kalma ta jin tsoron Allah ta ce kalmar tauhidi kalimatul ikhlas kalmar la ilaha illallah to ka san in mutun ya san la ilaha illallah ko duk duniya ba wani mai tsorata shi a duniya wallahi sai Allah ce wa kanu ahqqa biha su suka fi cancanta da wannan kalmar su masu imani su suka fi cancanta da kalmar la ilaha illallah wa ahlaha ku su ne iyallan da su ne ma'abotanta sai Allah ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan duk abin da yake faruwa Allah subhanahu wa ta'ala yana sanin duk abin da ake zartarwa abin da ake tattauna tsakanin manzon Allah da sahabbai wallahi Allah ya sani Allah ya haka dan ya zama to maslaha saboda kullun a rayuwa Allah na dibin abin da yake cancanta ne kuma yake rayu yake daidai a mutane shi yasa mu zama to masu tausayawa kada mu zama to masu tsantawa al'umma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka abin da muka karanta kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana in Allah ya kai mu nan rai gobe insha Allah akwai karatu na iyaye mata aka dimme mata sai ya tuga ya matarsa gaburo kuma Allah ya bashi haƙuri insha Allah karatu ina mata zalla in Allah ya za a gabatar da karatun anan darul hadith daidai karhi 10 na safe insha Allah kana kuma idan Allah ya kai mu nan rai ai jibi ranar litinin kenan ko za ta zama to rana ta ƙarshe ta tafsiri insha Allah ke rana ta ƙarshe za a tafsirin bane kenan bar za mu yi tafsiri guda 20 sabanin 23 ko kuma 25 in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda kuma a wannan ranar kwamitin marayu zai gabatar da watan abin da suka tsara wa innan marayun da aka nima ma taimako kuma in wasu ka taimaka Allah ya sanya alkhairi da albarka a dukiyarmu baki daya da rayuwarmu da mutuncinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wani lafiya muna ƙara tawassuli da Allah subhanahu wa ta'ala wannan azumin da muke Allah ya karɓa muna ibadun da muke yi na tsayuwa da karatun Qur'ani da ma tafsirai da zuwa aikin alkhairi duka Allah ya sa ba mu yi a banza ba Allah ka karɓa muna Allah ka sa mu yi da neman yardarka Allah ka kake da abin biya Allah ka biya mu Allah ka sa mu nan yi da ikhlasi a ciki Allah ka ƙara muna haƙuri da juriya da tabbatuwa akan wannan aikin alkhairi Allah idan mun zo mutuwa Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah iyayenmu da malamanmu Allah ka gafarta musu Allah ka sanya mu wani lafiya duk abin da yake zaman to barazana wa kasar mu da kuma addinin mu da mutuncin mu Allah ka kare mu da shi wannan kasar ta mu Allah ya ƙara mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka sanya mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته